أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أجل باب الصبري ساتن دي فتي من تيا أرشان حديثي ما أشيرون دا تفت دا بقل يو زابا تشبر فو حديثي ما أشيرون دا تفت كمون نشيني مجلسي نقو مشانا نقو مشادي درسي نقو مشادي أتشمون اللتابينا رياض الصالحين dan da tana mana yau muna 17 ga watan Rabiul Thani ko shekara 1439 biyar wanda ya daidai da 17 ga watan nan biyu shekara 2014 miladiya. Barzati wa an Anas radiyallahu anhu qala لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتبشاه القرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها وترفع أبتاه، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال أنس بن مالك الله يكاري ده أدريش من ترجمة حين درس الاستقبات كذامه من الكعبة يكي تيوى لما تقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nauyi abin da yake nufi rashin lafiya ya tsananta gare shi. Kun ga cuta ba ta nuna rashin matsayin mutum a gurin Allah. Idan da rashin lafiya ina gwada rashin matsayin mutum a gurin Allah, da manzon Allah bai rashin lafiya. Kuma har yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amdal fal-amdal. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk lokacin da zai yi zazzabi akan ninka masa zazzabin mutum biyu ne. Kuma gwargwadon matsayinka da kusancinka da Allah idan ya tashi jarraba ka, haka jarraba kake zama mai tsanani, saboda mutum ya ƙara samun matsayi, ya ƙara samun daraja a gurin Allah mai girma da ɗaukaka. Duk lokacin da manzon Allah cikin sa yayi nauyi, ja'ala yatabashshahu al-karb, ananin zafin rashin lafiya yana lullube shi. Al-karbu a nan ba ana nufin bakin ciki ba, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bakin cikin rabuwa da duniya, yana farin cikin gamuwa da Ubangiji, saboda ya san abin da ya gabatar, ya san kuma abin da zai tarar a gurin mahaliccinsa. Mu ne muke bakin ciki saboda rabuwanmu da duniya, saboda mun raya gidanmu na duniya gurinsa na lahira. Duk mutumin da ya rusa gidansa na duniya na lahira, ya gina gidansa na duniya, to babu yadda za a yi murnar barin ginanne ya koma rusasshe. Amma daga cikin magabata an samu wanda kusancinsa da Ubangiji ya sa inda cewa za a yi yau za ka mutu ba zai iya ƙara komai ba akan abin da yake wa Allah. Ya kure malikin bautarsa ga Allah da kuma kusancinsa da Ubangiji. Faqalat Fatima, nada Fatima a lokacin da manzon Allah yake cikin wannan yanayi ta shigo gurinsa, sai ta ce wa tarba abata, kamar tana cewa wayyo damuwar mahaifina. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da jikinsa ya tsanani, a farko akan ɗauke shi duk ran da kwanan wancan izo sai a ɗauke shi a mai da shi ɗakin.
ko kafin azuwa dauke shi wani lokacin sai din da cewa aina ana yau kuma ina nake sai matan su suka fahimci ya tafi da wannan jelan da ake dashi saboda adalci ba ba shi da lafiya bai ci a dashi a dakin amarya ba ko a dakin wacce ya fito kullum idan kwanan wancan yanzu sai ya dauke shi an mai dashi sai da idan ga tambaya ina cewa yau kuma ina ina ne sai matan su suka fahimci cewa ya tafi da wannan daukar sa da ake a mai dashi dakin wancan sai suka ce zaɓi inda yake so yi jiya sai ce ya zaɓa kai shi dakin na Aisha radiyallahu ta'ala anha kita take cewa mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina haqinati wa zakinati annabi a rungume ta tunda da Aisha ga duniya ya rufe a hannunta an binne shi a cikin dakin take cewa duk wanda baya kaunata to kada ya ziyarci kabarin manzon Allah saboda zai gamu da bakin ciki cikin dakin ta ciki kaga ba yadda zai ka fitar da shi dan ba ka san ka sai a canja masa baki saboda haka ya an mai da shi dakin na Aisha sayyidina Abubakar sai izo shi ne mai izinin ka yace in kin min izini ina son nima da zauna kusa da manzon Allah na dinga duba shi har sai yayi dan kwaliki a nan ko gidansa bai tafi ba sai dai ga cikin manzon Allah kamar ya danyi karfi sai ce ya rasulullah ina neman izini zan tafi gurin matata wacce take a wali a kotu unguwa daga cikin ungwannin Madina yana da matarsa guda ɗaya a can yace kwananta ne kuma na ji ba babu leƙa gurin ta ba zan tafi sai manzo Allah ya maka izini yana tafiya gurin ta ikon Allah sai Allah ya karɓi mu sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine da Aisha kana da Fatima take wannan magana fa qala sai manzo Allah yace laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm daga yau damuwa da bakin ciki ya kare gaban ki da ba duk damuwa a nan duniya da damuwar mutane su shiriya damuwar mutane su mutane kirki damuwar abauta wa Allah kada a yi shirka da shi damuwar abu Allah damuwar wani na cikin matsala ya za a magance maka matsalar ka da a shi yanin duniya nan dai lahira babu wani abu yace daga yau baban ki ba shi babu wata damuwa faran ba ba ka lokacin da manzon Allah Allah ya karbe shi ya bar duniya qalat sina da Fatima ta ce ya abatabu ya babana ajaba rabban da'ahu wanda ya amsa kiran ubangijin da ya kirawo shi wato kamar tana nuna cewa babana ya amsa kiran Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya abatahu jannatul firdaus ba'awahu babana aljannat firdaus ita ce makomarsa sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce aljannat da tafi ko aljanna a da annabi ya ce in za ku roki Allah aljanna to ku roke shi firdaus al'ala kada ka ce ai kai ko irin yadda wani yake cewa wai kudin iskar aljanna a mai da shi to babu da iskar aljanna wato yana son ya fassara ɗan ashabul a'raf wanda ba ka wuce ba ka aljanna su ma a lokacin da za a ce shi kenan an yafi musu zuwa aljanna to shine yake cewa in za ku roki Allah aljanna to ku roke shi al-firdaus ita kuma firdaus rufinta al-arshul ubangiji duk wani abu wanda za a yi pamfin din sa a zubo da shi ragowar aljanna wacce ba wannan ba da kai yake gangarowa ya abatahu ila jibrila da na'ahu jibrila mala'ika jibrilu za mu yi wa gaisuwa ko za mu sanar da shi rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake nufi da na'ayu shine al-ilad bil maut idan wani ya mutu a bada labarin mutuwar ka kowa shine ake cewa shi na'ayu ba duk ka ce abinda yasa na da Fatima take cewa ila jibrila da na'ahu matukar manzon Allah ina nan a duniya mala'ika jibril ba zai daina zuwa duniya kuma shi ma ina son ya zo gurin manzon Allah domin yana dauko sako ne daga gurin ubangiji yana kawo annabi to in manzon Allah ya bar duniya shikenan ya daina saukowa sai dai zaman ta asar to inda wani mutum inda wani halitta da za a yi wa jaje a yi masa gaisuwar manzon Allah to baya mala'ika jibril haka take ne falan ba dukina bayan an gama binne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala fatima suna da Fatima ta ce afadat anfusukum yanzu ranku ta yi muku daɗi an tahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab ku zuba ƙasa akan manzon Allah kamar yadda ake binne kowa ku yi kabari shi ma ku binne shi ku zuba ƙasa ku rufe kun ji daɗin wannan malamai suka ce amsar sun ji daɗi saboda wannan shine hukuncin Ubangiji haka Allah ya hukunta duk wanda irin su a binne shi a ƙasa ko lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bude wani binni na tusfara an ce sun tarar da gawar annabi Daniyal mutanen garin tsawon shekaru ba su binne shi ba tun kafin ma zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun dora shi akan wani gado duk lokacin da suka shiga matsala sai a fito da shi a yi tawassuli da gawarsu a roƙi Allah da sayyidina Umar ya zo sai ya je a binne shi tunda ba shari'a ta bace wannan babu wani mutum da zai bar duniya duk matsayinsa a ce a je a sandarar da shi a busar da shi a dinga zuwa ana gaishe shi a dinga zuwa ana ziyartar sa inda wannan daraja ce da wannan fara ce da a fita addinin mu da haka za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan malamai suka ce yana gwada mana halaccin in wani naka ya mutu kai kuka ka kuma nuna damuwa sannan kuma ina nuna mustahabbanci da kasancewarsa sunna idan mutum ya mutu wanda abin ya shafa a ji a masa aziya a mafaka aziya ba munna ba ce ta'aziya ba da haƙuri ne da sai ba kewa kuma aka ce ba ta'aziya ba a taƙaita ta a kan makusantan mamaci ba wataƙila ma wani mutum zai mutu makusantan nasa ba za a yi masa aziya ba ta fuskar shari'a duk mutumin da bai ji mutuwa ta da ke shi ba bai cancanci a yi masa ta'aziya ba wanda ya cancanci a yi masa ta'aziya ko da na nesa ne ba shi da alaƙa da mamaci shi za a yi ta'aziya kuma in tuwan ba ba wai ana nufin kawai wani dan wansa ya mutu ko kaninsa ya mutu dole a je a masa ta'aziya ba idan yana tunanin farar gawa ce ba dan me za a yi masa ta'aziya dama Allah Allah yake ya mutu kuma ya mutu sai a taya shi murnar mutuwar sa amma ba zai a yi masa jaje ba sannan ko ba tana nuna a yi kafa kafa ba a zo a yi ta ciye ciye da shaye shaye a gurin wanda abin ya shafa a sunnace su ne suke zama a gan su a yi musu tafiya sai kuma al'umma suna cewa in an gama in dai alamar ƙauna ce da soyayya suke son ku nuna ba mutum ku to ku yi masa addu'a ku yi masa sadaka ku yi wasu ayyukan alheri ku sai Allah ya bashi lada a wannan zaman da ake na gulma wani lokacin da kini bibi wanda ake nuna isa ake nuna gagara wajen cin abinci da dafa abinci da kawo shi har a samu mutanen da suke bin gawa da sun je makabarta in suka ga motoci da yawa ko ba su kada su ce an samu gurin zuwa sai su hawa a kori kura mota ina lani sai a biyo dawo da su su ma su zauna a gurin aita ce yake ana shashi suna ta karɓar gaisuwa an ce har irin wannan ne wanda aka zo za an yi sadaka uku ana cewa to Allah ya ji kanta sai manta ita Allah maimaita mana tunda ya san ba ka kafin ake samun irin wannan abin da in ba a nan ba kuma abin kunya ba a tashi kawo abinci da hidima sai mutum ya mutu sanda yake raye ba a bashi abincin ba yana bukatar kudin zuwa asibiti ba a bashi ba yana bukatar magani ba a bashi ba yana bukatar abinci ba a bashi ba yana mutuwa sai a ce akwai buhun shinkafa akwai na sukari akwai lemu akwai waye akwai soye akwai aice kai abubuwa ana borewa bayan ya mutu shi kuma can yana can ya gamu da abin da ya gamu da shi to wannan yana nuna halaccin duk matsayin mutum a yi haka a binne shi kamar yadda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ba a ware wa mutum wani guri na musamman abin da yasa aka binne manzon Allah cikin ɗakin Nana Aisha saboda annabawa a inda suka rasu a nan ake binne su ba a ɗauke su daga gurin in sun rasu a nan ake haka a binne su sannan duk abin da suka bari ba da gado isa da kuga ya shiga cikin baitul mali isa da ta fati ba a cikin yarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta aike wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riga ta rasuwa amma rabo da ƴaƴanta gaba ki ɗayan su sun riga manzon Allah rasuwa banda ita ita ba ta tafi wata shida ba bayan rasuwar manzon Allah ta bi shi tunda ya taba gaya mata wata rana ana gona ga ya ta zo gurin ta yi mata raha ta fashe da kuka ya kare mata raha kai dariya shine aka tambaye ta abubuwan da ya faɗa ta ce to wannan dai barin gaya muku akwai wanda ba ta shafe ku ba ya gaya mun maganar rasuwar ta shine ne kuka sai ce ba ta farin cikin ki zama kece farkon wata za ki biyo ni a cikin ahalina yana da kuma matar sa kenan tunda ya rasa matsiyoyi da sun tafi a lokacin to na rai ta gaji manzon Allah na da fatu ba sai tunda ba a gadin dukiyarsa akwai kuma ɗan uwan sa na jini wanda za a kira wasu asaba kuma babu wanda ya gaji shi domin da sai a ba ce zai ce ni ma gari sai wani zai ce ni ma gari aka ce Allah ya zuba wata hikima a nan da annabi sallallahu alaihi wasallam an shar'anta a gaje shi ƴaƴansa da makusantansa su gaje shi sai an samu wasu munafikai sun koma jini sun ce kaga annabawan nan suna mutuwa wani ya gaje shi kaza wani ya gaje kaza wani ya gaje kaza da ban annabtar wayan a ciki sai an fara in a wancan lokacin ba fada ba a wannan zamanin sai an fara tunda wannan zamanin an samu wanda suke cewa annabtar nan fa duwaye shi shi kansa ma manzo Allah ya kuma wayo yi mutane da yake ai sallah ai azumi ai zakka ai hajji ai wa fiye da abubuwan sai ce amma ladan ku ce kun je ta saboda kada a tare a gidansa da yawa a wa kafura ma kabo da yake wannan da imani da lahira kwata kwata bai yadda da ita ba kawai dai ina jin ana tsakani kuma ina sa babban riga ina sa zanna bukar ina sa waye ya shigo cikin mutane domin kada a ce baya cikin su Allah ya tsare su dan haka idan mutum wani nasu da su zai yi kuka amma ba kukan raki ba kukan kai kara gurin ubangiji kuma za ka nuna damuwarka za ka nuna bakin cikinka amma ka faɗi alheri kar ka faɗi akasin alheri wa abi zaidin usama ibn zaid ibn haritha maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa in hibbihi radiyallahu anhuma قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد اشتبه فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع فصابت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه ومعنى تقعقعوا أي تتحركوا وتضطربوا وأبي زيد أول سنة أبو زيد شين أسامة بن زيد بن حارثة أسامة شين أن زيد بن حارثة بابنسا Zaid ibn Haritha yana cikin mutanen da manzon Allah ya fi so a duniyar nan baki ɗaya. Sannan shi ma Usama yana cikin wanda manzon Allah yake son sa. Shi sa ake cewa da shi Maula Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ba shine Maula. Watan kalmar Maula tana ɗaukan mai gida. Tana ɗaukan watan yaron gida. Tana ɗaukan kuma Ubangiji ya danganta da inda aka yi imanin tana nufin ko mutumin da ka ƴanta shi ka siye shi da kuɗinka ka ƴanta shi ko aka baka kyautar ka ƴanta shi shi ma yakan zama maulanka dan haka akan ce maulaya ana nufin Allah akan ce maulaya ana nufin sayyid akan ce maulaya ana nufin bara kun fahimci wannan akan gaya wa shugaba ma maulaya ga mutanen da suke ƴan fadanci sukan gaya wa shugabannin su ce maulayi shugabana ko yalla kai ko na afaka mancin wannan to amma shi abin da yasa aka ce da Usamatu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi zai ibn Haritha baya rena da Khadija balarabi ne cikakken balarabi amma irin koya tsaya din su ko fata-fatan su larabawa da suke yi aka fauto shi daga wata kabila aka kawo shi maka aka siyar da shi wa wani daga cikin ƴan uwan da na Khadija sai shi kuma ya dauke shi ya ba da na Khadija shi lokacin da na Khadija ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta yi masa kyautar sa shi kuma manzon Allah ya rike shi rukun da ko uban da ya haife shi ba zai masa irin wannan rukun ba ya ji daɗi sai ƴan uwansa iyayensa suna yawa sai a watan su fatautun su da waye zuwa aikin haji da suka zo sai suka yi tafiyar da shi ɗan uwansa sai suka koma gida suka sai ai mun gano wane da ya ɓata shekara kaza yanzu ma ya girma ina maka sai da babarsa da babansa da wan uwa da wan uba suka yi shiri suka taho maka suka bincika suka ga a hannun wake sai aka yafa ta yana hannun Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin ma bai zama manzon Allah da suka zo gurinsa suka ce dan mu ne ka ji abin da ya faru amma sai muka gaira gurinka shine muka zo ka faɗa abin da kake so mu baka ta babu shi muka kudi sai manzo Allah sarki ma yake cewa duk wannan ma bata taso ba ba magana sai kirawo zai yace zaidi ka je kai shawara in kana son ka koma gurin iyayenka ne maka izini kai tafiya ka ko kuma kana son kai zama da ni kuma ku afura ku gomme shi sau da aka ƙi kalle ya kalli manzon Allah ya ce kai ni gurinka zan zauna domin irin abin da ka yi a gurinka ba zan samu a gurinka ba abin da imin ba za ku yi min wannan abu ba suka yi ta koke-koke ta bayan da zai ya gamu da wanda ya fi kowa kyan ɗabi'a ya gamu da ko wanda ya fi kowa kyan da iya zama da mutane to daɗin wannan abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama hannunsa ya tafi Ka'aba da ban kana son ka shelanta abu duniya da ji sai ka tafi Ka'aba yace ya mu ashar Quraysh taron Quraysh ta ko taurara ji suka taura yace da kayo Zaid sunan sa Zaid ibn Muhammad ya zama dana zai gaje ni zan gaje shi ku shaida to da ka bazama bauta ma babu ka kai to da kanan haka suka ci gaba da zama da Annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci ya zo a musulunci ne ya bata wannan hukunci na tabanni ka dauko dan wani kamar da shi naka ya ka ce ma ka da Muhammadun hada ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyina annabi ba ya bauta ba ki ko ne ba ba manzo Allah dai kike rakin annabawa to da ka ta sanar aka ce akai ibadin tabanni duk dan da zaka dauko shi ba zaka ce ya zama dan ka gaje shi gaje shi ba sai dai ya halatta ka dauko maraya ko kan dan uwanka ko wanda yake bukatar taimako ko wanda kaga dama ka rike shi ka karrama shi ka mutunta shi Allah zai daka gada amma ka sai gado ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara dauko wata bukurciya Zainab ya aura shi suna zaune zama ya ki dadi Allah iyo masa wahayi yace wannan ba sarka Zaid sai za ka babu wani mutum banda annabin Allah wanda aka fi sunan sa a cikin Qur'ani in ba zai duma falan ba ka ba Zaid min ha wa ka sawajna ka shi kadai ne aka fi sunan sa a Qur'ani shine baban Usama to to da ka aure da yuba aka raba aure sannan ita kuma aka daura musu aure da manzon Allah shine take alfahari a cikin matan manzon Allah take cewa ko daga cikin ku zuwa akai aka taru aka daura aure tsakanin waliyanku da waliyan manzon Allah amma ni Allah ne ya daura aure na a sama sai aka sa a tare an gama to saboda haka sai shi Zaidu bayan Annabi ya aure ita Zainab sai aka sake aura mata wata da ake cewa ita Baraka al-Habashiyya Barakatul Habashiyya to ita ce ta haifi Zaidu ai Usama da ta haifi Usama tunda babansa Balarabe ne fur ita ko babarsa Baraka al-Habashiyya da Habashiyya ce amma ko ba baka ba sai aka haifi da irin Balarabe sai haifi Baki sai aka dinga anya kuwa akwai tun ɗaya gungumi ana maganganu ana ta abin nan sau da haka akwai irin mutanen da ake cewa da su suna da ilimin ana cewa da su suna da ayafa akwai alkayafatu akwai al'ayafatu kayafa shine ittiba'ul aqal in su ya dauka in suka kalli kafa za ce wannan bai nake wannan tattabara ce wannan hasiya ce wannan kuciya ce in dai suka kalli kafar ko me sai sun gane inda raƙumi ne ido ɗaya zai taka kafa su ita ce in sun kalla ce wannan raƙumi ne kuma idan sa ɗaya na hagu babu haka Allah ya yi to akwai ko masu ayata su kuma in suka kalle ka suka kalli wani wanda yake jinin ka za su ce wannan dan uwan wannan ne sara ta wannan magana abin kuma ba a nan ba su da shi dai ya tauka ta musu dan dan zaidi abin kuma ga sara ta magana ba za ka hada mutane faɗa abin da suke so sai aka yi sa'a wani ana tare shi mujazzir ba irin wannan ilimin wanda Allah ya mutu wannan baiwa sai shigo masallaci sai tarar da zaidu da usamu ta suna bacci sun lulluɓe jikinsu ga baki ɗayansu sai kafa su suka fito wannan ban awatar ba annabi yana zaune a can da shi da sahabbansa har ya wuce zai wajen manzo Allah sai ya dawo yace ka go ta ban kafa kafa ban ka kafa amma kuma da cikin wannan farar ta fito aka ce manzon Allah sai fuskar sa ta dinga kyalkyali ya tashi ya shiga gida ya dinga cewa ba ku ji abin da mujazzir ya faɗa ba wannan kafar daga cikin wannan ta fito kun ga maganar cewar ba ɗansa ba ne ko wata hanya aka bi wata kafo ba bi ko an warware matsala saboda haka sai ana cikin haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shugabantar da zaidu akan wata tafiya da za a yi ko ta yaƙi ko makamancin yaƙi sai aka dinga maganganu cewa ke ya za a yi ga manyan sahabbai ba su Abubakar ba su Umar ba Usman ba kowa da ba wannan shine zai baka ilimin duniya ilimin zaman duniya kada ka ce wata ran za ka yi wani abu a kare ka in ka daina fitowa ba sai mutane sun tsaya daina fitowa ba mutum jidan sa aka in kuma ka fito sai sun mu ce ba da ya ci yadda galgale ba a cikin abubuwa duk abu in kai shiru su ce in kai magana a ce in ba ka abin da za ka yi ka zauna lafiya da niyyar da mahalistan ba wanda da kowa sai ka toshe kunnen ka sai ka huta to da aka yi amma da zuwa bai ce komai ba sai wata rana ga Sayyidina Umar ga Sayyidina Abubakar ga Sayyidina Usman ga Aliyu ga manyan manyan sahabbai sai ce Usama ta zo ya naɗa shi ya zama kwamandan askara musulunci za a tafi Rum za a ji ayyo ya ce sai maganganu kuma kada ga Abubakar ga Umar ga Usman amma da an tsallake su an saka wannan yaron sai Annabi ya ce na samu labarin abin da kuke faɗa ba a yi tabarin nan da shi kun taɓa wannan magana to ina tabbatar muku da cewa da shi da babansa duk sun tantance wani matsayi da za a ba su sannan kuma ku sani ina ƙaunarsa kuma ina ƙaunar babansa kun ga wannan ita ma daraja ce wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta waɗannan mutanen saboda haka ya shugabanci wannan rundunar da aka haɗa aka shugabantar da Usama a kanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta tafi ba Allah ya karɓi ransa Sayyidina Abubakar yace zan zartar da abinda manzon Allah yace a zartar da shi sannan ya tafi ya taka Usama yana kan doki da shi da rago askara sai Abubakar yana kafa yace ka hawo mana yace a so nake da burki da kafa ta saboda Allah kuma sannan na zartar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da shi an ce Usama ya bar duniya a manzon Allah ya bar duniya Usama yana dan shekara ko 18 ko shekara 20 amma dai ya rasu a shekara ta 54 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kuma Usama san zai malaman hadisi a cikin littattafai na hadisi za su samu hadisi har guda 128 wanda dukkan su hadisi ne na Usama ibn Zaid daga ciki akwai wannan hadisi to shi Usama san zai kamar yadda na gaya mana ana cewa shi maula rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Usama din ba shine maula din ba Zaid ibn Haritha shine maula din wato dan daren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to mu a nan duniya da yanzu a zaka ji wani an ce da kai sarkin fadin leman sarkin kaka ko ba ya zaka ana yi mata a wannan duniyar mutum kuma ya kafa ne ya tara wata kaba ta ina jin daɗi shi an wata tsorin 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 to a mai kai aka ce da kai bayan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ma kala ta a ce da kai kai jikan jikan tattaɓa kunnen mai ɗaukar takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka alfahari da wannan ba ba ka alfahari da wannan ko shine maulatin bara wanda aka ɗanta shi ya zama ɗa wa hibbihi sannan kuma masoyin manzon Allah wa bin hibbihi dan masoyinsa wato akwai kalmar a larabci muna da hubbu za ka iya cewa hub ita ce gundarin kalmar soyayya in ka ce hibb to sai mutumin da ƙaunarsa ta mamaye zuciyarka da baki ɗaya shi ne ake cewa shi hibb laraba sukan gaya matansa haka za ka iya cewa matarka za ka iya cewa da kai hibbi ko hubbi kai kuma ka ce da ita hibbati ko hubbati wato kana nuna an kai maganar lubayya ta zo ƙarshe ce to shi ne ma'anar hub ko a ce da kai hibbi to shi ne ake gayawa shi usamatu da kuma zaidu ɗin to usamatu ɗin zai shi ne yake cewa arsalat bintun nabi sallallahu alaihi wa sallam ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta aiko ɗan aike wurin annabi wato ce ƴar manzon Allah an ce Zainab ce a nan ba a baita ba amma Zainab ce ita ce ta aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce inna ibni kad istubir ɗana yana sharafa in ce dar shi ne mutuwa ta zo tafiya zai an ga dukkanin alamu da suke nuna wanda ya kai wannan matsayin mutuwa zai shi ne in ce dar shi ne da wasu muke cewa da shi ya sharafa ba sharafa ta sai domin ba yawwa ita wannan sharafa ce wata kuma sharafa fashhadna sai ta ce ya rasulullah a gaya masa ka halarce mu ka zo inda muke fa arsala yuqridu salama wa yaqul sai da ce a je a ce ina gaishe ka kuma ga sakona a ce da yake inna lillahi ma akhadha duk abin da Allah ya karba da naka ne wala hu ma a'ta abin da ya bayar ma naka ne da in ya baka iqati ba da ajiya ida kamar yadda ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗansa ya rasu ya rasu ba shi da lafiya da ya dawo gida matarsa sai ma abinci sai komai sai wanka sai kwalliya ya ce ya yaro ku ce alhamdulillah ya samu sauki cuta ta warke ya zauna ya ci abinci don kada firgita shi ya kasa cin abinci saboda in ya zo aka ce mar ya bai ci abinci ba zai dawo shi so da ka kai tilin lashinsa ya ci abinci ya bacci har ya kusance ta sai da ita shi ya nutsu sannan sai tace to Allah ya tabbatar da kai maka wanka a je a shirya ya zaki min haka tace to ya zaki inna lillahi ba a kaza wala ba abin da Allah zai ba a jiya kuma sai zai karɓa kai ka sai ba zai karɓa ba shine abin da annabi ya ga ya mata a ga ya mata haka wa kullu shay'in indahu bi ajalin mukamma kowanne abu yana da lokaci abin ambato duk wani mutum da aka ce da kai ya rayu a duniya akwai sandara ce baya kome tsawon lokaci fantasbiya ku gaya mata ta yi haƙuri walzar ta fi ta nemi Allah ya baka lada to wannan inna lillahi ma a kaza wala hu ma a fa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fantasbir waltahtasib malamai suka ce wannan ita ce hakikanin yadda ake gaisuwa in mutum aka yi masa rasuwa in ka zo gurinka sai ka ce shi inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib in kuma dangi ne da kace faltasbiru wal tahtasibu wal tahtasibu ku ya kuri ku jure ko ku ne ma Allah ya ba ku lada wanda yake kuma zai dawo ba da nan ajiyar Allah ce ya fata kayanka kayanka wato wanda kuma malamin suka ce a za ka iya cewa a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara liman yatikum duk abin da ka ɗauka ya yi amma mu da an zo ya ka ji da hakuri alhamdulillah bulo lawo shaɗi kafin ka yi ƙwaya biyu an gama ka sai kuma mutum ya dinga alamun daga firi wa hannu wa ku andi wa ku yi wa ne ne ita ya kanta a jiya kuma suna cewa amin 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 sauran yadda ake yi in ka zo ka tarar an ma mutum rasuwa in za ka yi maka ta'aziyya ka ce inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib sai a daure sai a yi hakuri sai a jure Allah ya gafarta masa, Allah ya kanta duk abin da ka faɗa, amma dai wannan ita ce kalmar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma waccan da na gaya muku ta biyun wacce aka samo daga bakin malamai suka ce ga abin da ake faɗa. Dan haka abin da ake son a nuna mana anan, kada mutum a yi masa mutuwa ya kama zage-zage, ya kama ya gari gasa a kuka da shi ana kaga ko da ke rike shi a kirin rike shi waje kan gawa in ko kun take shi ba kuma me zai mata ba in aka take shi da ya fice idan mutane sai fara ta a guje in kan gawa sai a fara kamo shi to annabi yake ba haka ba abinda ake son a ba mutum hakuri a kwantar masa da hankali fa arsalat ilayhi sai ta kara aiko masa da san sakon to qusimu alayhi kane masa magiya shine tuqsimu alayhi kana cewa da gaba ka da Allah ka zo la yaki yanna a kare maka magiyar yazo gurinta fa qama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to shike da guda shi kun ga me yake son a nuna mana tausayi da kuma haba haba da yaya sai mun kai ne ya ka turo take a ga ya maka yazo kikan sa ne ba shi Allah ta ce na me ka zo me zan maka sai ka maka amma da Allah ya tura mata yace in ma mutuwa ki ga abin da zaki ki ya kuri ki jure da ta ƙara dawowa sai ce to ku tashi ko bai tashi ka dai ba fa qalu ma Musa ibn Ubada sai ya dauki manya manyan ansaru Sa'd ibn Ubada shugaba ne daga cikin shugabannin kabilar Khazraj daga cikin ansaru wa Mu'adh ibn Jabal ya dauki Mu'adh ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'b ya dauki kuma sarkin makaranta Qur'ani da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Thabit ya dauko kuma gangara din sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban Qur'ani shi ma aka dauko shi wa rijalun radiyallahu anhum da kuma wasu da yawa yace duk zo ku rufa mun baya da tafi jika da ne aka aiko kada ka aiko kike da tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dabi'a kace aka ce sai ka gaba tadda aka raina ba a damu da ita ba cikin gari yana ta cikin sabon zuwa da cikin bismillah ya rasulullah sai ce to sai bi ta sai ta kai shi gefe sai ta mai bayani sai ta bayani sai ta bayani ina tauraron ta sai ta ga gaji da bayanin ta sai ba ta amsa da zai ba ta sannan ki dawo mu ba mutane sun fiya sai a ce mutane sun fiya raini ka ga shi wai magana yake ba zai ba abin kuma kan mutu farawa sai a fita mafi so da haka wasu mu akwai rashin tsari wani yanzu ya maka tek rabin shati sai yoga a tambayi ne ce da Allah a kar wata lasa amsa mu wannan tambayi ta tek ka rubuta ka amsa maka wani ko ya bugo maka wa a kar wata lasa wallahi ba da kire ne dan bugo mu sai ka fara amsa da ana fara irin wannan akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana haba haba da su amma fa akwai girmamawa akwai karrabawa akwai darastawa duk mutumin da kiga an martaba shi an girmama shi an mutunta shi in dai ba kimi bane dole ya girmama wanda ya girmama shi kuma baya daga cikin fahimta ta addini kamar yadda mu mutanen da suke fahimta ka fahimci addini sai kuma ka raina kowa sai ai duk dai miki ba dai yake ba aya da sun kuma ya ce annabi kawasiya ka asmanul bishti ka bakkunan mataji haka mutane shi ba haka bane ba haka manzo Allah yake nufi ana magana a wajen ubangiji kowa ɗaya ne abin kuma Allah ya fiti ta kowa wanda ya bashi kudi wanda ya bashi mulki wanda ya bashi ilimi wanda ya bashi shekaru wanda ya bashi kurkura wanda ya kowace da daraja kuma abin da ake so din mai matsayi a bashi matsayi in aka yi haka sai rayuwa ke can amma wannan annabi kawasiya ka asmanul mishti ana magana ne akan a tsora mutane akan wato kafa'a ake magana akan ta domin ya ce ai ni tun da ni fari ne na kowa da daraja a tun da ni dan ne kudi ne na kowa da daraja ba wannan ake nufi ba a dan tsari ne ake son a ce a daidaita mutane amma a wajen bibi ko na girma da shekaru da ilimi da wasu abubuwa makamantar su wannan abu sun tsaye wa shi da mu ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi karatu gurin manzon Allah sun koyi girmamawa sun girmama junan su sannan su kuma an zo an girmama su to sai tafi da wadannan sahabban fa ufiya ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabiyu yana zuwa sai aka dauko dan aka dago masa shi aka kawo masa shi fa aka adahu fi hijrihi ya zaunar da dan irin ya kallabe shi akan cinyar sa wa nafsuhu taqa'qa'u ransa tana tafiya tana dawo za a gari ba ko sai idan mutum ya zo mutuwa ai ya kan zo cin shi sai ki to kamar zai tafi sai ya koma ki to kamar zai tafi ya koma wannan yanayi yake ya tashi hankali in dai mutum zuciyarsa ba ta bushe ta kuma dutse ba in ka ga wannan yanayi ya kalanta ya tashi tafadat ailahu sai idan manzo Allah ya cika da hawaye ko kararar da hawaye fa qala sa'ad sai sa'ad ibn mubarak ya rasulullah ma hada ya rasulullah me haka kuma kuka ka bace ya rasulullah ka dinga kuka kun san wannan ya koma al'adar su ta larabawa shi ba larabe yanayin yadda suke kuka sai mata za su zo su yi yaƙi mutum ya taho da dangansa duka gabaki ɗayansu a kashe su a gurin yaƙi ga takobinsa yana riga a wanda zai kuka ba to da in yi kuka ya kara kuma an samu kabilun da an matan kuma ba a kuka in za a kashe garin duka ba wanda zai kuka saboda karaya ce su ko ba ta son a nuna karayarsu wato wannan abin da yake son ya nuna mana ana son a nuna mana ajabin jaka raki idan abu ya faru ya riga ya faru maganar kuka zai dawo da abin da aka rasa ne amma kuma shari'a ba ta hana a yi kukan ba kukan da aka hana na kera shi ne ake kira shi an-niyahatu har wata tana cewa wani yana cewa da matarsa da danginsa ku yi min kuka wanda ya dace da matsayina har ma ka iya neman taimakon wasu su taya ku kuka na shine wannan ne ya haɗu har a nan ƙasashen mu ba ku ƙasashen Larabawa su suna da wannan nan a kotu jiya da aka ce su ma suna wannan a da can malamanmu na sauro sun gaya mana sun halarci irin wannan lokutan da ake amma yanzu ilimi ya sa an daina idan aka yi mutuwa sai a raba goron gayyata akwai masu kuka su kuma sana'a su ke sai su zo sai an mutu ana ta tabbar gaisuwa an yi ɗin sai ɗaya su idan ku sai kwan da iyu kukan da ku taɓa jin irinsa ba duk sai a ɗauka ita kuka ita kuka sai an gaji da kuka an shiru sai an mutu an fara ɗan wani abu sai wani ya ƙara kafar idan wani sai ya ƙara rera to biyansu ake yi ta kowayensu ake musamman to wannan shine aka haramta kuma aka ce duk mutumin da ikon gilan masu yi masa kuka duk kuka ɗaya da suke a ranar a cikin kabarinsa za a gana masa azaba shine abin da ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewar ana yi wa mamaci azaba saboda kukan masu yi masa kuka wannan kukan da ake nufi ba kukan ɗa ko ƙani ko wa ko mata ko uba ko ɗan uwa ko masoya ba ana nufin kukan waɗanda aka ɗauko su haya domin su yi kuka saboda matsayin wannan mutum ku sai manzon Allah ta kuma ya fashe da kuka sai sa take da shi me haka ya rasulullah kai ma kana kuka fa qala sai ce hadihi rahmatun wannan ai tausayi ne rahama ce da Allah ta'ala ya kulu bi ibadihi da Allah ya sanya ta a cikin zukatan bayansa وفي رواية أو رواية في قلوب من شاء من عباده أذكى تنوان بإسودة تشكين باينسا وإنما يرحم الله من عباده الرحمة كأي ألا إنا توسيا وما ستوسيين بتشكين باينسا وتن ألا إنا جئم ما تجن كم نقص لسو ما ستوسيا وان تكتن تنشع توسيا مسو سوما ألا إنا توسيا مسو سوى أنن حديثين بداجزة وقد أنكاوس أتشكين بابن hakuri wanda duk abin da ake son a nuna mana juriya akan abin da zai same ka juriya akan abin da zai samu wani na daurewa da mai da al'amari zuwa gurin ubangiji da neman Allah ya baka lada akan wannan musibar da ta same ka hadisin da zamu shiga hadisin Suhaib yayi tsawo da yawa ba za ka iya gama shi ba kuma fara ka ba ta yi mu dakata a nan إذا الله كان مساكين يدوى سيب الدورة عن حديث صحيح والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه